بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Yanzu da muke magana safiyar ranar Talata ce da daidai da 2 ga watan Ramadan, hijira na da shekara 1432, daidai da 2 ga watan Agusta shekara ta 2011. Wannan shine kasar na 42 daga cikin jeren karatuttukan littafin fiqhu sira wallafar babban malami Professor Zaid Abdul Karim Zaid, Allah ya saka mishi da alkhairi. Wannan littafi ne dake tarihin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama tun daga kakannin shi har zuwa wanda ya fara wa'azi da lokacin da al'amura suka biyo baya, wasu suka amshi wa'azin, wasu kuma suka kafirce. Daga cikin bayanin salon wa'azi na manzon Allah sallallahu alaihi wasallama da wannan malami ya mana cewa ma'aikin Allah ya fara wa'azin shi ne a sakaye a boye, saboda yadda yanayi ya hukunta a wannan lokaci. Kenan wannan yana nuna a matsayinka na mai wa'azi ko malami, in ka samu kanka a cikin wasu azzalumai ko wanda kake tunani in suka tashi za su iya murkushe ka, to babu laifi ka yi amfani da wasu hikimomi da wasu dabaru. Da haka daga cikin hikimomin da Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya wa'azin shine yakan yi irin yadda Allah ya bamu labarin annabawa irin su Annabi Nuhu suke yi. Annabi Nuhu yace thumma inni da'awtuhum jihara thumma inni asrartu lahum wa a'lantu lahum israra yace nayi wa'azi a bayyane, sannan nayi a boye, boyewar kuma na kai matuƙa ƙwarai da gaske. Shine Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama ya rinka samun wannan mutum guda ya same shi ya tattauna da shi, yaje ya sallama ya zauna da wannan yaje ya kaza, haka al'amarin yake jama'a. Na taɓa samun kaina kusan shekaru kamar 8-9 da suka gabata a jami'ar kimiyya da fasaha da ke ainihin jihar Adamawa, to Ayola, wato jami'ar gabaɗaya babu ruhin addini a cikinta, gabaɗaya babu ruhin addinin musulunci a cikinta. To sai al'amura da aka samu wasu da suka rinka zuwa jami'ar tun a baya daga cikin Yarbawa musulmi suna zuwa, su ne suka fara nuna addini a ciki, suna yin sallah a masallaci, har ya koma masallacin ma ana ce mishi Lagos Mosque, wato masallacin Lagos kawai, saboda ɗan Lagos ne ke sallah kawai. Amma fa a cikin Adamawa ga Hausa ga musulmi ga sauransu ba su abin. To da na zo na samu kaina sai ya zama a irin wannan halin, in ka fito gaba da gaba za ka yi wa'azi za a fara samun matsala tukuna, don dama zuwa na makarantar ma sai da ya alatin tukuna. To a sa ido fa akwai magana. Wallahi akwai wani mutumin biyu ne, wato irin ƙabilar Babur kenan za ka ce ko Bura, a fuskarsu ne na gane kawai baya ƙaunata, baya son ya gani. To amma kuma ba yadda ya iya, ni na gan shi ban gaishe shi, zai amsa cikin ɓacin rai har ya kai sai in ɗan samu wani ɗan rubutaccen saƙo game da addinin musulunci sai in ba shi a rubuce a ɓoye. Ashe ka ji, in ko Allah na ba shi ba ya gawa yake ba, amma ba ya karantawa, sai je sai ya ajiye. Na ba shi sai je sai ya ajiye. Ana nan tafiya ta tafiya, shekara ta 2009 ne, ina yin Safa da Marwa, na hau Marwa kenan zan juya haka, sai na ji an taɓa kafaɗata an yi mini sallama, sai na juya sun hagarsa da mutum kawai, sai na ci gaba, sai ce ban gane ni ba, ko mun ci ban gane ka ba, ni ne wane kaza kaza kaza, sai kwakwalwata ta kasa fahimta. Ashe shi din na ya musulunta. To amma abin da ya faru, kai ka tsaya a matsayi irin naka dan za ka iya gane shi. Mutumin da ka san shi saboda kafirci baya magana da kai, kuma sai ka gan shi a Makka kuma yana aikin hajji ko ai bambancin yayi yawa. ina ma da laifi ka dan ganshi ne haka da dogon riga a cikin garin Maiduguri ko Borno haka sai ka fara tunanin wani canji ya faru amma a Makka kuma yana Safa da Marwa sai mini bayani sai na dube shi da kyau sai ya ce ai lokacin da muka gama makaranta ya koma gida yace ai direban mataimakin gwamnan jihar Borno ai yayan shi ne wani yayan ka ne Alhaji ne guda ma shi yayan shi ai yayan shi ne kaza kaza yace to na koma gida shikenan suka zauna da ni saboda dama an kaje Jibi wanda ya san Jibi da wasu bangarori na jihar Borno da wasu bangarori na jihar Adamawa zaka ga gida daya ne daki daya wasu musulmi su kristoci haka ake shi wani shi musulmi ne shi kuma kanin gashi ba irin shi yace shikenan suka zauna da ni suka ce to za su tsaye da ni dan takarar majalisa na dokokin jiha House of Assembly yace to shikenan ni kuma sai na ga to ai abin yayi yawa yadda suka yi min wannan karamci sun dai san irin addinin nake kawai shikenan yace ni kuma kwana biyu sai na ce to zan shiga addinin musulunci yace to takaddun nan da ka rinka bani sai yace ba konawa nake ba su ne na dauko nake ta nazari ma'ana kaga a wancan lokacin ina bashi ne ya karanta ko ba ya karanta ba amma dai ga sako amma kaga wanda ya ashe ajisu yake ashe tarawa yake ranar da Allah madaukakin sarki ya nufe shi da musulunta shine kawai sai ya ainihin zaro su ya rinka karanta su ina fatan jama'a sun gane to da'awa yadda ka samu kanka da gargadan iko haka zaka yi ta dan haka annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama da ya samu kanshi a wannan lokaci haka yayi ya rinka yin ta a boye a boye aka samu su Abu Bakrin su Bilal su Suhaib wajen bangaren matar shi Khadijatul Kubra haka dai al'amari har aka kai yadda kuma su Umar ana yin abin a boye amma Allah madaukakin sarki ya jawo su kamar yadda ya shahara Umar ya taho ne kawai sai ya hadu da wani da kauye Umar yana ta kumfar baki yana ta farfasa zai je kashe Annabi sallallahu alaihi wa alihi sallam da kauye yace mishi ka kwantar da hankalinka hayyun alayka min al-khattab kana tsumana yace kai ga kanyar ka Fatima da mijinta Sa'id suna yin addinin musulunci yo ka fara da su mana kafin ka je ka kashe wanda kake ka baka sai yace to lalle babban matsala ce ya tunkari ya tafi kashe Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tafi kashe Fatima kanwashi da Sa'id ibn Zaid surukin shi ya samu suna karatun alqur'ani jin sun yi sal da suka ji Umar na buga kofa shikenan saboda su Umar ɗan daba ne a jahiliya kashe mutane suke yi to kuma yanzu su Umar ya kama ka kana karatun Qur'ani to ka kade dan haka me zai biyo baya sai suka boye Allah da suke karatu to amma ya riga ya ji ya zo tuntube su ina abin da naji kuna karantawa suka hana sai ya haisu da duka to shine ita kanwar ranta ya baci tace gashi kaza kaza sai me kai abin da zaka yi to duka ne ya ake tsoro ya riga ya yi har ya fasa wa mijinta kai jini ya zuba shine ta fito mishi da Allah yace a bashi ya karanta yace a kana kafiri na jafa a baka alqur'ani ya alwala to za ka yi mamaki alwala za ta gyara wa kafiri ya rike qur'ani ba za ta gyara ba amma abin duk daga farko farko ne dan haka sai fatori ne ake ta yin su skeletal fatori kai yadda abin ya zauna haka za a karbe shi to shikenan je kuma me ya alwalar a lokacin alwalar ba wani abu ce kwaskwarima ce ka yanke hannayenka ka yanke kuskure bakinka ka shafa wa fuskar ka ruwa shikenan ka dai nuna dai wani ladabi da wani tsaftatuwa aka mika mai to da yake ilimi yana da haske duk da jahiliya ce amma Umar bai zauna cikin jahilci ba yayi yaki da jahilci ana mika mishi shine sai ya fara karanta sai kuma jikin shi ya sanyi da haka ya tafi ya je ya musulunta a lokacin karatu a kulla ake a boye ake babu sufika babu komai a kulla ake a gidan Daru Arqam Ibn Abdul Arqam Umar ya kwankwasa kofa yace a bude masu rauni cikin musulmi wani ya bakale da bango wannan ya ja baya ya mun shiga uku Umar ya shigo wurin nan to an kade to a wurin akwai wanda ya fi shi daba ya riga musulunta shine Hamza shi ma tsohon dan daba ne sai ya ce ku bude idan masifa ta kawo shi ga mu idan karatu ne ko alheri ya wuce ga su manzon Allah can su abiya mu karatu shikenan aka bude kofa ana bude kofa sai kalmar shahada sai musulmi suka yi takabbara shikenan yace to amma dan me ake yin ibada a boye to ai ranka dade dama kowa ke tsoro ai buga ce a fito shikenan yace a fito aka fito ya wuce gaba ana kabbara aka to har Ka'aba duk wanda ya ji kabbara ya fito zai tada hankali da ya ga Umar a gaba to ce to kaga mutanen nan al'amarin nasu ya zama masifa yanzu sun janye Umar ma shikenan tun daga ran nan aka zauna lafiya dama annabi yana ta addu'a yana Allahumma izza hadha ad-din bi ahad al-umrayn Allah ka karfafi wannan addini da dayan Umar guda biyu ma'ana ko Umar ibn al-Khattab ko Umar Abu Jahl saboda waɗannan gagararru ne to shi yasa addinin musulunci don kun ga mutum gagararre kar ku ce ba ku da shi ku gyara shi ku mai da shi musulmi zai yi amfani don akwai inda irin su ne za su jawabi kafin malamai su saboda in ba su kwantar da duk wani fitsararre ba ba za a yi wa'azin ba za a yi karatu ba shi yasa tun daga wannan rana addinin musulunci ya ɗaukaka aka daina yin shi a ɓoye aka dawo ana bayyana shi to sai malam yake bayyana mana sakamakon irin wannan matakai da annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya rinka ɗauka to akwai darussa masu ainihin ɗimbin yawa da annabi ya zai fara bayyana da'awa kuma sai ya zama yanzu zai iya tsayawa a ko'ina a yi wa'azi za a je wurin aikin hajji mutanen duniya sun zo aikin hajji don ana aikin hajjin tun jahiliya yanzu yana tara mutane ne musu wa'azi daga haka ne har mutanen Yathriba wato mutanen Madina suka ji wa'azin shi suka karbi addinin musulunci to anan sai malam ya fara bayyana mana cewa yanzu kenan kaga wannan yana nuna abu na farko in zaka bayyana addini ka fara bayyanawa makusantanka mahaifanka ƴaƴanka matanka dangi na kusa amma sai malam ya fara wani bayani a jiya wanda lokaci ya ƙure mana cewa da Allah madaukakin sarki yayi akan fasda bima tu umar ka tinkari umarnin da aka yi maka Allah ya umarce ka ya ce ka bayyana gaskiya to yace ka tinkari bayyana gaskiya din kar ka ji tsoro wa a'rid anil mushrikina yace ka kauda kai game da mushrikai jahilai duka rabu da su ka ci gaba da wa'azinka ka ci gaba da fadin gaskiya to anan sai malam yake cewa kaga wannan fa yana nufin to sai ka zama kana da karfin hali sai ka zama kana da dauriya kuma sai ka mai da al'amarinka ya bayyana kararai zama ba wani abu ne na boye boye saboda ba rashin gaskiya bace to sai malam yace inna ba'd ash-shabab tajiduhu qalil as-siqa bi dinihi wasu samari kakan same su suna da karancin aminci game da addinin su sai kaga yana bai amintu da addinin ba ba shi da confidence yana ganin addinin ba abin kunya ne ma ya bayyana cewa shi musulmi ne yastahi min zikrillah subhanahu wa ta'ala fil majalisi sai kaga ainihin yana jin kunya yana jin kyamar ya ainihin wato ambaci Allah in yana zauna a wani wuri wadanda mai yiwa ba musulmi ne gaba daya ba ko kuma musulmi ne ba masu tarbiyya ba sai kaga da a ce zai yi atishawa ba zai iya cewa alhamdulillah ba da a ce zai yi tuntuɓe ba zai iya cewa subhanallah ba saboda mai yana kyama yana jin kunya ya bayyana cewa shi musulmi ne yastahi hatta min as-sala sai kaga wasu daga cikin samari suna jin kunya su miƙe su yi sallah lokacin sallah yayi a makaranta a kira sallah sai kaga yana jin kunyar ya tashi ya sallah saboda mai asali ma yana ɓoye kanshi ne don kar ma a gane shi musulmi ne don haka sai ga yana jin kunya yastahi hatta min as-salati ala an-nabi sallallahu alaihi wa sallam har salatin annabi yake jin kunya in an ambaci sunan annabi sallallahu alaihi wa sallama a jama'a yana jin kunya wa annabi salati yatajamalu yana yin mujamala wato yana yin rifa-rifa al-mujamalatul kathira rifa-rifa kuma mai yawa ala hisabi hadha ad-din ga wannan addini yana jin kunya ya bayyana cewa shi dinnan yana daga cikin mutanen wannan ainihin addini. Ina fatan mun gane. Yakhsha an yuqala, yana ainihin wato jin tsoron wai a ce innahu muwaswisun, shi mai kawo hayaniya ne, disturbance, shi mai kawo disturbance ne. Ko kun fahimta jama'a? Shi ne muwaswis, ma'ana mutumin da yake kawo rudani. Yanzu ba haka suke kwatanta musulmi ba, da ka je za ka yi magana sai a ce please, we don't want confusion here, we don't want confusion. To waye ya gaya maka cewa mu musulmi masu kawo confusion ne? Allah kana mana abu ne kawai mu kuma saboda tsoro mu tashi ma mu bayyana ya addini yake ba haka ne yadda ake faɗi ba, sai muka ja baki muka yi shiru har abu ya abin. Jama'a yau bai wuce wata guda ba fa, aka kama wani ɗan kudancin zaria da hannu a cikin harkar buga bam 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 ɗin nan da ake fa, bama baman nan da ake buga su fa jama'a, kashi 80% ba musulmi ne ke buga su ba. Bam da aka buga a Madalla da Sulaija na ɓangaren jihar Naija kusa da Abuja ba musulmi ne suka buga su ba. Bam da aka buga a coci kiristoci suka buga abinsu. Shine aka kama wani ɗan kudancin zaria arne da hannu a buga bom, da aka ji ana tuhumar shi a state CID ɗinsu mai ce, sai ce a za ku ce na buga bom ni musulmi ne? Me wannan magana take nufi? Musulmi ne ke buga bom, amma fa da hannun shi dubu-dubu. To amma musulmin sun tsaya kawai gefe guda ana cewa su suka yi kaza. Radio na faɗi, ana amfani da media, ana amfani da kafofin yaɗa labarai, a nakana muku kaza, wanda kaza ɗin sai ya halattar da jininku, ya halattar da mutuncinku, ya halattar da dukiyarku da sunan kaza da sunan kaza da sunan kaza. Misali jama'a, jami'an tsaro da hukumomin Najeriya su fito su bayyana mana hakikatan su waye ƴan Boko Haram ne. Allah ku kori a rantsa mana. Su waye ƴan Boko Haram? Su fito su bayyana mana. Domin tashar Channel News, ina nan da report din na ɗauka yau kusan wata uku, an kama waɗannan mutane, an ce waɗannan mutane su ne ƴan Boko Haram, ga su nan musulmi ne da gemu da kaza da kaza a wurin buga bom. Kuma an ce iyakacin waɗanda ke wannan buga bom da harbe-harben mutane kenan, an riga an kama su. Me yasa abin ya ci gaba? Jama'a kuna fahimta ta? Kun tuna lokacin da wasu matasa ba za su sani ba, lokacin da aka yi wani fitinan nan ɗan fashi da makami mai suna Amini? Tunda aka kama Amini ba a yi shiru ba? Baka sake jin Amini ba? Baka sake jin Taro ba? Baka sake jin Kobo ba? Haka ne ko ba haka ba? Idan an ce waɗannan mutanen da aka kama aka yi displayin mana fuskokinsu a Channel News, ni na ɗauka ina nan da shi a kan CD. Ba shi ke nan daga nan fitina ta ƙare tunda an kama waɗanda ke abin. Me yasa abin ya ci gaba? Amma tun farkon fitinan nan an samu akwai hannun wani Reverend Father daga Mitka, jihar Adamawa. Akwai hannun wani Krista Benife, professor ne daga jihar Niger. Akwai hannun wani tsohon soja daga jihar Taraba, Krista ne. Akwai hannun wani tsohon sojan harwa yau daga jihar Plateau. Duk an kama waɗannan da hannunsu. Ga nauyin da ke wa mutanen nan aiki, an gane shi, ga shi a Kaduna, suwa ke biyan shi? Waɗannan tsoffin sojoji da tsoffin kaza 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 kaza. Bai kamata a ce matsalar ta ƙare ba? Ya kamata a ce matsalar ta ƙare, domin ƴan tatsine lokacin da aka kama mai tatsine aka kashe shi aka yi kaza aka yi kaza, matsalar ba ta kwanta ba? Me yasa matsalar nan kullum tana ƙara zama worst and worst than ever before? Me yasa? Akwai munafunci a cikin abin nan. Sannan akwai fa'idoji waɗanda waɗannan mutane suke samu makiya daga cikin makiyanmu. akwai fa'idoji da jami'an tsaro sukan samu a ƙarƙashin waɗannan abubuwa. Dole ne a fuskanci wannan haƙiƙa. September 11th da aka ce America under attack, Pentagon on fire, da muka bincika tun lokacin nan ne muku lacca na ce ƙarya ne, ba su Usama suka kai harin nan ba, har wasu suka rinka doubting din magana ta. A lokacin akwai malaminmu injiniya ne, ba Amerika ne, ba musulmi ba ne, ɗinne mishi maganar. Na ce mishi ban yadda cewa September 11th attack, twins attack da aka yi a ainihin Amerika, ban yadda cewa su Usama ba ne. Sai ya ce don me za ka faɗa haka? Da na kawo mishi hujja sai ya ce ba mamaki. Ya ce saboda barin gaya maka, duk munafunci ya ƙare a kanmu mu Amerikawa. Ya ce saboda Amerika guda uku za su iya haɗuwa su yi mugun abu, idan suka gane na ɗayansu na kuskus ya fara rauni sai su kashe shi, biyun nan suna nan suna rayuwa, idan ɗaya ya fahimci ɗaya zai kauce shi ma sai kashe shi, shi sai ya rayu shi kaɗai, in ya tsufa sai ya zauna sai ya rubuta littafi sai ya fito ya faɗi gaskiya abin da ya faru. Wannan malamina ne a nan jami'ar kimiyya da fasaha ta Yola, Bature ne ba Amerika muka zauna muka wannan hirar. Ku dubi wani littafi nan abin mamaki, ba Yahude ne rubuta shi, mai suna John Esposito, ba Yahude ne rubuta shi ba Amerika. Ga shi cewa yake on holy war, yakin da ba shi da tsarki, terror in the name of Islam, ta'addanci ne ake yi wa musulmi amma da sunan ana yakar musulunci. Ba Yahude ne gashi ya tona asirin duk waɗannan yaƙoƙin da ake, har irin wannan buga bama-baman da ake yi. Gashi ka nemi wannan littafin, yana nan free akan internet, kuma za ka iya samun shi. In kuma kana son siyan shi, tafi ainihin wato da'awa kwana tana nan a nan Jigawa House a garin Kaduna a layin Raba. Bayahude ne gashi ya faɗi irin wannan. To me yasa suke yin waɗannan abubuwan? Sai a zo a tada fitina. In aka tada fitina sai a cewa sai a ce musulmi ne. Daga haka shi kenan sai musulmi ya fara kyamar kanshi, saboda me? Shi ne tada fitina ne. Daga haka sai a ce to sakamakon haka aje a kashe suwa ne, sakamakon haka aje a yaƙi gari kaza, sakamakon haka aje a kama suwa ne, sakamakon haka aje a ɗaura suwa ne, sakamakon haka aje a yi kaza. Abin fa da yake faruwa kenan. Ina fatan kun gane. Dan girman Allah, jami'an tsaro a nan Zaria, tun daga SSS da CID da police da kowane ne, sun fito sun yi wa mutanen Zaria bayanin bama-baman da suka tashi guda biyu, ɗaya a sabon garin local government a kusa da police headquarters, ɗaya kuma a cikin garin Zaria. Sun fito sun bayyana suwaye suka buga wannan bom ɗin. Bama-bamai da suka tashi a jere a kusa da state CID da ke Kaduna, don girman Allah jami'an tsaro na jihar Kaduna sun fito sun yi bayanin waye suwaye suka buga waɗannan bama-baman. To su fito su bayyana. Su fito su bayyana. Amma ƙarya ne a ce ba a san waɗanda suka yi waɗannan abubuwan ba. Amma an gano da hannun musulmi fa, da tuni an kama, amma har yau ba a kama mutum ko ƙwaya ɗaya a Zaria a kan buga waɗannan bama-baman ba. Ba a kama mutum ko ƙwaya ɗaya a Kaduna ba, a kusa da state CID bom ya tashi, wani ya sake tashi ran nan a Ibrahim Taye Road a nan wannan inda wannan state CID take. Suwaye suka buga wannan bom ɗin? Bom da aka fara bugawa a Abuja a 1st October 2010 bayan da Najeriya ta cika shekara 50, suwa suka buga wannan bom ɗin? Da bakinsu suka fito suka faɗi su Oka ne, ƴan Niger Delta. Su suka ce su suka buga, amma sai shugaban kasar da ya fito daga yankinsa sai ya ce ba su ba ne, ƴan ta'adda ne. Suka ce ƙarya kake yi, mu ne muka buga. Kuma yanzu sai ka gamsu sun nuno Oka gashi nan ɗaure da handcuff, za a kai shi kotu a kan shi ya buga, ya yadda su suka buga. amma kuma shugaban kasar ya fito ya ce a ba su bane su kuma sun ce ƙarya kake yi kune muka yi shi yana kokarin ya turo wa ƴan arewa musulmi tunda su ne ake zargi da ƴan ta'adda shi kuma dangin shi suka buga kuma suna cewa ƙarya kake munafikin Allah mu danginka ne mu muka buga dan haka muna buƙatar waɗanda za su tashi su ceci addinin musulunci su tashi su rinka magana da sunan addinin musulunci a majalisar dokoki ta tarayya a majalisar dattawa ta tarayya ina manya-manyan ƴan bokonmu da muka zaɓe su waɗanda ne rubuce-rubuce da surutansu ya sa muka sha'awarsu suka tafi majalisa me yasa ba sa tashi su yi magana a kan ire-iren waɗannan matsalolin ba za ku yi mamaki ba sai ku ga ɗan kudu ko ɗan Niger Delta ko Inyamir ko wane ne da zaran an kawo wani abu da ya shafi addinin musulunci sai miƙe ta turanci ta turanci ta turanci in ka bincika sai ka je secondary school certificate yake da shi diploma yake da ita NCE yake da ita amma muna da wane muna da wane muna da wane muna da wane duk sun je an tura su sai dai kawai kaga kamera tana flashing din shi a majalisa yana ta bacci ba zai je kare mana ra'ayinmu da aqidarmu da yasa muka tura shi a nan gurin ba so wannan addinin yana buƙatar matasa matakin farko su daina jin kunyar addinin musulunci addinin musulunci ba na ƙasa bane addinin musulunci sharaf ne ɗaukaka ce daraja ce muƙami ne in Allah baya kaunarka ba za ka yi sallah ban kaga kana sallah alama Allah yana nufinka da alherin duniya da lahira ne so ba kaskanci ba ne babu dalilin da zai sa a ce tsakani da Allah jama'a waɗannan abubuwan duk ana yin su ne don a kyamatar da mutanenmu ko kun fahimta jama'a don haka sai ka ga duk yadda mutanenmu za su yi kuma suna ta ɓoye kansu kana ɓoye kanka yadda ana nuna kai ɗan ta'adda ne ka yi shiga irin tasu ka yi komai irin nasu ka daina sallah ka koma kana shaye-shaye wasu har canja suna suke yi ko yarinya mai suna Halima muna jami'a comfort ake kiranta sai ta ana kawai asiri ya tobe ai musulma ce amma me yasa tana ɓoye kanta a cikin ainihin kafirai tana sanya mini skirt tana sanya matsatsan wando jeans shi Halima sunanta shi subhanallah to abinda wannan karatun yake cewa shine sai kaga matashi yana jin kunya yana ɓoye addinin shi yana ta rufa-rufa yakhsha an yuqala innahu muwaswisun saboda yana jin tsoron kar a ce shi ne kawo hayaniya ne shi ne kawo religious disturbances ne awo mutazammitun ko kuma ba gidaje yana jin tsoron a ce mai ba gidaje ne shi ba ƙauye ne uncivilized awo rijiyun ko kuma yana tsoron a ce mishi shi wanda yake da ci baya ne wato ba shi da wahayewar kai ba shi da basira ta'atuhu finfiradin jayyida malam ya ce in ya keɓe shi kaɗai yana biyayya ga Allah sai ka ga yana biyayya ga Allah mai kyau sallah ta kama shi komai nashi za ka ga kyawawa yake yi lakinnahu idza kana fil majalisi da'ufa amma in yana cikin majalisi tare da jama'a sai ka ga yayi rauni saboda akwai kristoci a wurin akwai fasikai a wurin amma inda zai koma shi kaɗai wajen sallah fa za ga shi yana da ƙarfin hali yana da yi da gaske yana da kaza yana da kaza yana da kaza amma lokacin da zai zama yana cikin jama'a to yana jin kunya malam yake cewa tajidhu fil majlisi wa yu'adhdhimu al mu'adhdhim lis salah wa yakhjalu tajidhu fil majlisi wa yu'adhdhimu al mu'adhdhim lis salah ويخجل ان يامر الناس بالصلاه sai ka same shi yana zauna a wuri ladan ya kira sallah amma sai kaga yana ainihin wato jin kunya ya umarci mutane ya tashi ayi sallah yana jin kiran sallah suna zauna suna hira yace mutane to jama'a tashi ayi sallah mana a tashi ayi sallah saboda me waɗannan za su ce a dama kai musulmi ne ko kuma kai ka cika fanatism sallah ko yaushe ba za ka iya yinta ba ko yaushe za ka iya yi ko kun fahimta jama'a yamurru alwaqtu sa'ban sai wannan lokaci ya wuce mishi cikin wahala yana jin zafi a zuciyar shi gashi bai yi sallah ba wa yash'ur bil khata kuma yana ji a zuciyar shi yayi kuskure wa taqsir yana kuma ji ya gaza bai yi wa addinin musulunci abin da ya kamata ba lakinnahu la yastati'u al muwajaha sai dai kuma ba zai iya fitowa fuska da fuska gaba da gaba ya iya bayyana addinin musulunci ba jama'a ko kun gane wannan da kyau zai iya ba yana jin kunya kuma fa ba wani abu ne ya kawo jin kunyar ba wannan irin propaganda ce da ake a cikin kafafen yaɗa labarai da jaridu da mujallu da hatta Nigerian film idan kana kallo duk wanda za a sa a matsayin mai gadi ko getman a wani gida na kafirai sai ka ji an kira shi Ibrahim ko Usman ko Musa ko makamancin haka duk wanda za a nuna cikin kaskanci sai ka ga an nuna musulmi ne duk wanda za ka ga an nuna cikin ɗaukaka sai ka ga cewa ba musulmi ba ne duk wannan yana daga cikin abubuwan da suka same mu a yau mu kuma saboda rauni ba za mu iya tashi mu ba da ansa a kansu ba ku duba abin mamaki da ya faru makon da ya wuce kawai ba wani lokaci mai tsawo ba makon da ya wuce gwamnan babban banki ne ya tafi domin bayani akan wasu matsaloli da suka shafi harkar kuɗi ta duniya daga ciki akwai bayani dangane da bankin musulunci to Allah ya sashi yana da bakin magana yana da turancin da duk abin da zai iya faɗi da Hausa ko da wani yare da ya iya zai iya juyawa ya faɗe shi da turanci ya tashi ya magana akan ga tsarin bankin musulunci ga kaza ga kaza ga kaza su waɗannan musulmi suka ji kunya su tashi su goyi bayan shi su kuma waɗancan kafirai suka yi ca a kan shi kashe gari sai ga wata ƴan majalisa ta zo da takarda ta ce ita tana wakiltar jihar Enugu ne abinda gwamnan banki ya faɗa jiya ƙarya ne cewa gwamnatocin jihohi ma sun yarda da wannan tsarin don ga takarda daga gwamnatin jihar ta ba ta yarda da wannan tsarin ba amma abin mamaki makarantar farko game da karantar da ilimin bankin musulunci a garin London aka yi ta makarantar farko ta karantar da Islamic System of Banking and Insurance a London aka yi ta kuma a London a yau waɗanda tushen addininsu official addininsu shine Christianity amma fa akwai bankuna na musulunci a America akwai a nan South Africa yanda adadin kristoci a South Africa bai wuce 2/100 wato 2% ko kuma 4% ba adadin musulmi afwan adadin musulmi bai wuce 2/4% ba amma fa akwai bankin musulunci a South Africa sannan kuma yau harkar Islamic System of Banking and Insurance ya shiga cikin karatuttuka na management da karatuttuka na economics da karatuttuka na banking and finance ba dan komai ba saboda me saboda abu ne wanda sun gane cewa yana da fa'idoji da yawa akwai littattafai da yawa da muke da su a makarantar nan na management daga America ne muka siyo su kai tsaye professor Amerikawa ne amma duk a ciki daga cikin topic da suka yi talking akwai Islamic System of Banking amma ba gidajen kafiri na nan yana cewa san babu wannan system din fitina ce kawai musulmin Najeriya suke son su kawo kuma a majalisar muna nan da Hambagda din nan ƙwararren masani ne shekara 40 da ta wuce daga jihar Borno mutumin ɓangaren biyu ne masani ne dangane da harkar management amma fa duk su ga baki sun yi shiru. Me yasa kada ya miƙe magana sai su yi makin ɗin shi cewa ai ran da aka tashi ana magana bankin musulunci shi ya tashi yana karewa, gobe da an zo wata magana da ya fara magana a ce ai kai an san ka mai tsaurin ra'ayi ne, don haka sai su ja baki su yi shiru when it comes to defense on Islam. In al'amari ya zo za a kare musulunci sai su yi shiru, don ka agoga musu baƙin fenti. Allah ya kyauta. يقول ابن القيم رحمه الله تعالى babban malami ibn al-qayyim Allah madaukakin sarki ji kanshi yace wa qad sannafa an-nasa ila arba'ati asnafin. Ibn al-qayyim ya kasa mutane kashi hudu, yace duk mutane da ka gansu kashi hudu ne. Fa qala ga abin da yace man wajada anisahu billahi fil khalwa wa fil nas fa huwa al-muhibbu as-sadiq, wanda da yake samun natsuwa da kaunar Allah da bin Allah idan yana keɓe shi kadai, haka kuma in yana cikin mutane to wannan masoyin Allah ne kuma mai gaskiya ne a cikin soyayyar da yake wa Allah. Misali in kana zaune kai kadai a daki sai ka ji kana son Allah, kana son ibada, in ka shigo cikin mutane ma sai ka ji kana son Allah kuma kana son ibada, baka boye kanka a cikin mutane a daka kuma baka lankwamewa, wato kai halinka game da soyayya Allah da bin Allah ko kai kadai ne ko a jama'a ne baya canzawa. Malam yace to kai musulmin Allah ne na gaskiya. Wa man wajada anisahu bainan nasi, wanda kuwa yake samun natsuwa in yana cikin mutane zai iya bautar Allah a cikin mutane. Wa faqadahu fil khalwa, amma in ya kebe ya koma shi kadai sai ya zama kuma babu son Allah, babu bin Allah a cikin zuciyar shi, fa huwa ma'lumun, to me illa ne wannan? Yana da cuta. Wace irin cuta? Cutar zuci. Ku karanta babi na farko na littafin Tibbin Nabawi, ya tattauna matsaloli dangane da cutar zuci. Zuciya cututtuka guda uku ne suke harbinta sai ta samu matsala. Cutar farko ita ce cutar kafirci, cuta ta biyu ita ce cutar munafunci, cuta ta uku ita ce cuta ta fasikanci. Cutar kafirci ita ce ya zama baka kaunar Allah, baka son Allah. Cutar munafunci ita ce zuciyarka na cike da kin Allah amma bakinka kuma yana cike da nuna kai na Allah ne. Cutar fasikanci kuma ita ce duk abin da ya zama biyayya Allah ne baka kaunar shi, baka da jin dadin shi, baka da kazar-kazar. Duk abin da ya zama sabon Allah ne a lokacin ne kake da kazar-kazar. Mawaki tun a jahiliya yace a rana mubi'ina li amri ghaibi wa nusharu bi ta'ami wa bi sharabi asafirin wa dhibbanin wa dudu, sai ce wa ajra min mujalliati dhiabi. Mawaki ne a jahiliya bai ma taba ganin annabawa ba, balle ka ce wa'azi yake, a tunani ne yazo mai kai da ya manyanta ya ce to jama'a ina ganin mu fa muna sakaci game da mutuwa, mutuwa ba ta damun mu, ba ma tattalin mutuwa, balle mu yi ayyuka na alheri. Ya ce don haka duk sanda al'amari ya zo na alheri da biyayya da hali na gari, ya ce sai ka gan mu kamar kwari, kamar kiyashi, kamar tsutsa, ba mu da ƙarfi, ba mu da kazar-kazar. Ya ce amma in aka zo don saɓon Allah da ɓarna, yace sai ka gan mu da kazar-kazar kamar ingarman zaki ko kyarkeci. Idan kuka dubi wannan da kyau, akwai mutumin da yake fasikanci ya mamaye zuciyar shi, dan haka fasikancin nan yana bin shi a ko'ina, baya kallon wata tasha a talabijin sai ta fasikanci. Music ma idan music din ne zai ji, ba wanda zai ji sai wanda zai tayar mai da fasikanci. Idan ka dubi screen saver din shi sai ka ga hoton wata fasika ce, ringing tone din shi in ka ji sai ka ji shi fasiki ne komai. To mutumin da ya kai irin wannan halin ya zama fasikanci ya kewaye shi, amma kuma in ya dawo cikin jama'a ba gan shi akwai ibada, amma duk abin da ya shafi kanshi shi kadai to zaka gan shi wannan kuma baya tare da Allah. Yace to duk wanda ya ji haka tattare da kanshi to ya san cewa babu shakka yana da illa, yana da cuta. Wa man faqadahu fi an-nas wa fi al-khalwati fa huwa mayyitun matrudun, mutumin da a cikin mutane baya iya ibada, in ya kebe shi kadai baya iya ibada, ko a wannan hali shi gaba ɗaya baya iya bin Allah, sai ce to kaga irin wannan mutumin matacce ne, kuma wanda Allah ya kore shi daga fadar shi, ya mutu kuma ba Allah ba shi, kuma ba shi ba Allah. Wa man faqada anisahu billahi bainan nas, wanda ya zama yana samun natsuwa a cikin mutane ka ganshi yana bauta Allah, ha, wa man faqada anisahu billahi bainan nas wa wajadahu fil wahda fa huwa sadiqun dha'ifun, wanda duk zaka same shi a tsakanin mutane yana iya bauta Allah, yana iya natsuwa, yana iya da'a, amma a halin da ya koma shi kadai kuma me yake faruwa, sai ka same shi a wannan hali, wato wanda ya rasa natsuwa, ko haka wanda ya rasa natsuwa ta ya bauta wa Allah a cikin mutane, amma a halin ya koma shi kadai sai ka samu yana iya bautar Allah, sai ce fa huwa sadiqun, wannan mutumin mai gaskiya ne amma da'ifun mai rauni, yana iya bautawa Allah in shi kadai ne, amma in ya shigo cikin mutane saboda rauni da yake da shi sai ya kasa bayyana kanshi a matsayin musulmi. Kenan yanzu in kun fahimta wannan na ƙarshen shine dalilin da yasa malam ya kawo mana maganan nan, shine yace sai kaga matashi a makaranta ne, a cikin ɗalibai ne, ba zai iya yin sallah, ba zai iya kaza ba, amma in shi kadai ne da shi za a yi tahajjud ma in ya shigo cikin ƴan uwa musulmi, yana karatun Qur'ani, yana kaza yana kaza, yace to irin wannan ba za ka ce mai kafiri ba, ba za ka ce mai fasiki ba, sai ka ce mishi musulmi amma mai rauni. To sai malam yace inna mushkilatana ma'a hadha sadiq, mu dama matsalan mu ita ce tare da wannan musulmi mai gaskiya, amma al-da'if alladhi nuridu an nudhakkirahu biqawlihi ta'ala, mai gaskiya ne sai dai yana da raunin imani, to za mu so mu fadakar da shi da maganar Allah, da Allah yake cewa fasda bima tu'mar, Allah yana ce mana ka tinkari abin da aka umarce ka, ba an ce maka kai sallah ba, to ka tinkari sallah a cikin mutane ne ko ba cikin mutane ba, ka tinkari alqur'ani, ka tinkari biyayya ko a cikin mutane ne ko ba a cikin mutane ba. Hal ma'ana sad'u an yastahiya min al-amr bil ma'ruf wa nahy an al-munkar, yace yanzu da Allah yace ka tinkara, to yanzu in ka koma kana jin kunya umarni da kyakkyawa da hana mummuna, ka bi umarnin Allah kenan. Allah yace ka tinkari ibada, ka tinkari umarni da kyakkyawa, ka tinkari hana mummunan aiki, to sai ka koma kai kuma baka iya yi. Shin yanzu wannan zai iya daukan ma'anar umarnin da Allah yace ma wa an yastahiya min ad-da'wati ila Allah, sannan kuma zai zama ya cika umarnin Allah, ya zama yana jin kunya yayi kira zuwa ga Allah. Innal Qur'ana al-Karima, malai yace shi al-Qur'ani mai girma, yurabbi fi nafsi al-mu'min al-i'tiqad, yana tarbiyar zuciyar mu'mini, Qur'ani yana tarbiyar ta da sa mata izza, wato mu'mini a zuciya baya karban kaskanci, baya karban wulakanci, Qur'ani yana tarbiyar ka akan ka rinka samun confidence akan ka, ka rinka jin kai kana da yaqinin addinin da kake. Yanzu ba ku mamaki jama'a, sai ka ga wadda ba musulma ba ta zo za ta yi labarin duniya a NTA national station, fa sai ga ta sa katon cross a gabanta, amma fa in ka bincike ta kwanan ta nawa ma bata je coci ba, duk wata barna za ka same ta tana yi, akwai wadda take ɗaya ta tara bata taɓa yin aure ba, mai labaran duniya ce, amma duk sanda ta zo za ta yi labarin nan za ka ganta da gwangwame man cross a gabanta. Amma yanzu mata nawa ne suke iya an ɗauke ta labaran duniya tana gidan talbijin ɗin na musulmi, ka ganta ta iya sa hijabi, sai ɗaiɗaiɗaiɗai na taɓa ganin haka sau ɗaya a tashar talbijin a Bauchi, na taɓa ganin haka sau ɗaya a tashar talbijin ta ainihin Adamawa, sai dai ta dan yafi wani gele. Idan za ta tafi office sai ta sa gele. Saboda me? Saboda ka a ce tana da tsaurin addini. Ko kun fahimta jama'a? Idan ana taron gwamnoni, gwamna nawa ne zai ji lokacin sallah azhar yayi? Yace to zai fita sallah. Gwamna nawa ne za a yi wata magana? Yace Allahu Akbar auren taron. Gwamna nawa ne zai tashi deliberate shin na speech ya gabatar da wata magana? Ya fara da bismillahir rahmanir rahim. Jama'a ba ku mamakin wannan? Zabe aka zo bana shugaban kasa ne ya tsaya takara ba musulmi ba. Da yaje to kristoci ne fa ga ku na dogara. Ku nake sa ran ku saka min ƙuri'a, in kuka ki saka min ƙuri'a ba ni da kowa, kowa baya so na. A daidai wannan lokacin mu kuma namu suna cewa malamai su daina magana game da siyasa, ba ruwan malami da maganar siyasa. To hakikanin al'amari bari in gaya muku wani sirri. Duk wani wanda ba musulmi ba, da duk wani musulmi da ya lalace yake kiyayyar musulunci a sarari da ɓoye, abinda suke tsoro game da samar da musulunci a cikin rayuwa shine musulunci zai kawo canji ne. An Islamic system is a complete revolution to the system of life. Domin musulunci in aka ce musulunci jama'a ya sha bamban da duk wani addini da ibada bauta Allah. Shi musulunci yana da ruwan shi da siyasa, musulunci da ruwan shi da rayuwa, musulunci da ruwan shi da komai da ainihin ake yi jama'a. Jama'a kuna fahimtar wannan? To idan kun gane wannan fadda gaske ganewa ta gaskiya kuma, to hakikanin abin da ya kamata ku fahimta shi ne, idan mutanen nan suka bar musulunci ya kai labari, kun ga na farko ba zai yi kasace dukiyar mutane ba. Shaye-shaye da zinace-zinace ba zai yi ba. Zalunci ba zai yi ba. Ina suka gane haka? Idan ku musulmi bacci kuke fa, wallahi tallahi su ba bacci suke ba. Suna da mutanen da ake kiransu mustashriqun, orientalist, waɗanda kawai sun aje su ne, suna kashe musu kuɗi a budget don su yi bincike game da addinin musulunci. Wannan da Yahudan da na kawo fa yana daga ciki. Ku duba da kanshi ya yi wani littafin gashi, ya sa mishi Islam the straight path. Yace bayan duk sun gama makirci game da musulunci kaf, yace kai sai gane musuluncin nan gaskiya ne, ko da dai ba zai musulunta ba. Yace don haka dole to confessing, shi ne rubuta wannan sintime mai littafin gashi, shi musulunci shi an miƙaƙiya hanya, shi hanyar da ke daidai. A cikin binciken su fa suke karanta tarihin Umar, suka ga cewa Umar din nan ga yadda yake a jahiliya, amma da ya dawo musulunta sai ya canza, da ya zama shugaban musulmi ga irin yadda ya samar da adalci. To abinda kullun suke tsoro, duk sanda aka ce musu ana son a kafa tsarin musulunci, sai su tunanin irin wanda ai Umar yayi, in ka ce eh sai su ce ina. To mun kaga na farko, sanda Umar yake khalifan musulmi, gwamnan shi ne daga Azerbaijan. Azerbaijan a kusa da Kosovo ne ta yanzu a Europe. Don Umar ya kafa gwamnati har sai da gwamnatin musulunci ta zama tana da ɓangarori da yawa a cikin ƙasar Turai ta yau. To gwamnan shi daga Azerbaijan sai ya kawo wani biskit mai zaƙi, sai ya aiko wa da Umar katon guda na biskit. Biskit ɗin nan da zuma ake yin shi da kuma wasu abubuwa haka, da Umar ya ɗanɗana ya ci ya ji zaƙi, sai ya ce wa ɗan aiki ya ce kai, ya ce eh wannan biskit ɗin gwamnan nan yana baiwa duk mutanen jihar nan haka, kowa yake cin irin wannan biskit? Sai ɗan aiki ya ce a ranka ya daɗe sai state house, sai gidan gwamna kaɗai ake cin irin wannan. yake kwashi kayan shi ka mayar mishi ka ce ya ciyar da al'umma abin da yake ci a gidan gwamnati. Yanzu wannan principle din na Umar, idan ka karanta principle of management ko ka san me yake cewa, kenan duk irin abincin da ake ci a gidan gwamnati irin shi ne ake ci a cikin gari. Kada a ba ku tuwo da miyar kuka, a nan kuma ana cin abinci iri-iri, to zalunci ya bayyana. Ina muka gane haka a aikace, da Umar yake khalifanci wata rana talauci ya samu mutanen gari. Mutanen gari ba sa iya siyan man gyaɗa da ba su dangwala wajen cin gurasa, sai suka koma suna cin gurasa haka su dangaya babu mai. Shi ma sai yace a cikin gidan gwamnati a daina ci da mai din. Kenan wannan yake nuna dama ashe cikin gari gurasa da mai ake ci, gidan gwamnati ma gurasa da mai. To talauci ya kama talaka yau suna cin gurasa ba mai, to dan haka shi ma an daina ci. Aka ce har sai da bakin shi ya rinka tsagewa a gefe saboda cin busasshiyar gurasa babu mai. To duk sanda kace musu tsarin musulunci sai su ce irin na Umar din nan sai to wannan tsari ba za a tara kuɗi ba kenan, ba za a yi kaza ba sai ka ce ƙwarai da gaske, amma za ka iya tarawa idan za ka je ka yi noma ko za ka yi kaza ko za ka yi kaza. Ina gwamna in yi noma a ce mishi ƙwarai da gaske. Gwamnan jihar Kebbi na zamanin ɗan Fodiyo shi ne Abdullahi Ibn Fodi, Abdullahi Gwandu, ƙanin ɗan Fodiyo ne. Idan gari ya yaye an gama zaman karatu, an gama zaman fatawa, duk an gama alƙalanci, sai a rufe fada, sai a rufe government house, sai tafi yana da gonar da kanshi yake sunkuya ya noma. Ran da ba shi da noma sai ya karɓi wata gona ta wani talaka, ya karɓi kwadago ya je durƙusa, yana gwamna. Da haka ajalin shi ya zo, ya karɓi girbin dawa akan sule guda zai girbe wa wani talaka dawa, garin haka ƙardajiyar dawa wato icen dawa yanke shi, jini ya ci gaba da zuba har ya rasu. Abdullahi Gwandu gwamna ne na jihar Kebbi. A lokacin jihar Kebbi ta shiga har cikin Benin Republic, dishi gwamnanta ne. Wata rana baiwar shi ta zo ta ce mishi ranka ya daɗe, yau fa babu nono a government house, za a dama fura. Ba fula ta ne, ba sakwace da fura kuma gwamna, amma babu nono a gidan gwamnati, amma ga gayan fura gawo kenan ko? Sai ce a sa ruwa a dama. The whole executive governor of Kebbi state babu nono a gidan gwamnati, amma Fulani nawa ne a cikin wannan jiha waɗanda ke da shanu ba za a iya karɓowa da ƙarfin tsiya gwamna ya sha ba? Amma ba sa shan haram, ba sa cin haram. Idan da haka gwamnati take, mutum nawa ne za a taso gaba ana roƙo su zo su tsaya takara, suna cewa ba za su yi ba. Amma har ka ga abu ya kai ana kashe mutane, in ka ji za ka fito takarar gwamna sai a je a kashe ka. Ku je ku ga abin da ya faru a jihar Ekiti. Haka suka rinka wannan assassination da jihar Lagos. Wane yana kishin-kishin zai fito takarar gwamna sai a je a kashe shi, wane ma an ji labarin zai fito sai a je a kashe shi. Da jihar Ekiti da jihar Lagos haka suka rinka yi daga 2007 zuwa har 2010, shekara uku suka yi suna kisan kai. Idan ya zama in an naɗa ka gwamna haka za ka aje gwamnati ka tafi gonarka in gari ya waye, akwai wanda zai zo takara ne? Sarkin Kano na Fulani na farko Abdullahi in gari ya waye sai ce na aje Kano na ɗauki rafi, yana da gona albasa, sai rataye ƴar fatanyar shi ta albasa, sarkin Kano sai tafi ya je noman albasa. Wata shekara sai sallah ta yi ba yi da ragon yankawa, da whole ne martaba sarkin Kano Abdullahi ba shi da ragon yankawa da sallah. Aka zo filin Idi ana ɗan diddubawa a ga ina ragon mai martaba yake, haka idan da sallah ya miƙe ya huɗu da ya ce al'ummar musulmi bana Allah bai hore mini abin da zan yanka ba, don haka kowa ya je ya yi yankan shi Allah ya karba. Sai hakiman Kano suka rinka turo da raguna sai ya ce kowa ya zo ya ɗauki ragon shi,
yace ban gaya muku haka don ku kawo mun ba, na fada muku ne don a sunna ba a yanka ragon layya sai liman ya yanka. To ni ban da shi, shine nace ban da shi, ku je ku yanka. Ka karanta littafin kano ta babu cigari. Allah ya daukake sarki ya taimake ni. To duk sanda kace musulunci sai ce yanzu haka za a yi, su ce eh, ce a gaskiya saboda Allah to ba za a baku kuyi musuluncin nan ba, saboda yana kawo musu barazana game da siyasarsu, barazana game da sarautarsu, barazana game da kuɗi da suke ɗiba, barazana game da komai. Ka duba duk wanda ya shiga gidan gwamnati ya fita, so yake kawo ɗan shi ko matar shi ko wani nashi. Sayyidina Umar yana kwance cikin jini, wani bafa da ya zo ne mishi fadanci, yana cewa Allah ya ƙara ɗaukaka darajar ka, ranka ya daɗe, ka yi mulki, ka yi adalci, ba wanda ya dace ya zauna kujerarka bayan ka rasu sai ɗanka Abdullahi ɗan Umar. Umar na kwance cikin jini, ya ce ku ɗaga ni, ku ɗaga ni. Aka ɗaga shi, ya ce Allah wadaranka, tirda abin da ka faɗi. Ya ce wannan kujerar kake fatan ɗana Abdullahi ɗan Umar ya zauna a kai, ya ce Allah ya tsare, ɗan da ko mace bai iya saki ba, ya saki matar shi tana haila, kake fatan ya zama khalifan musulmi? Ya ce wannan kujera in alheri ce abinda na samu ya ishe ni, ni da zurriyata, idan sharri ce kuma Allah ya tsai da shi a kaina. Ya ce amma ba wani ɗana da zai sake hawanta. Wannan ba shi ne tsarin musulunci. To wannan barazanar suke gani, don haka suke gani in fa aka ce za a yi musuluncin da talaka da mai kuɗi da mai kaza da mai kaza, kowa sai dai ƙwazon shi ya bashi. To sai su ga kuma ba za ta yi ba. So da haka kullum ba sa son a yi magana cewa ana son a tabbatar da musulunci. Allah ya taimaka. Malam yake cewa innal qur'ana al-karim yurabbi fi nufus al-mu'min al-i'tizaz bi hadha ad-din. Al-qur'ani mai girma yana tarbiya ne ta girma da kuma jin kai musulmi ba na kasashe bane a zuciyarka. Ku ji inda Allah yake bashirul munafiqina bi anna lahum azaban alima. Allah yake ayyuwa munafiqai al-bashir, akwai azaba mai radadi a kansu. الذين يتخذون الكافرين اولياء من دون المؤمنين. منافقي سونه ودند سكي داukar kafirai su mai da su masoya suke ainihin yan uwan su mu'minai. Jama'a kun ji siffa ce ta munafiki, ga dan uwanka mu'mini ka kinshi sai ka koma sai ka dauki kafiri sai zama shine masoyinka, wannan siffa ce ta munafikai. Sai Allah ya ce a yabdaruna indahum al-izza, suna neman ɗaukaka ne a wurinsu. Fa innal izzata lillahi jami'a, ai ɗaukaka gaba ɗayanta ta Allah ce. Akwai mutanen da muka gani a kifayen zaben nan da ya gabata watanni biyu da su gabata ko makamantan haka, kiri da muzdi suna ƙin musulunci, suna ƙin musulmi don su goyi bayan waɗanda ba musulmi ba. Fatan da yake in gwamnatin ta zauna zai samu commissioner, zai samu minister, zai samu wani political appointment, in ba haka ba zai samu kwangila. Shine Allah ke cewa ayabtaghuna indahum al-izza, ɗaukaka suke nema a wurinsu, daraja suke nema a wurinsu. Sai ce to fa innal izzata lillahi jami'an, ɗaukaka ai ta Allah ce baki ɗaya. Sai da ya zama wannan matsalar ba 'yan siyasa ne masu fatan a ba su mukamai na minista ko kwamishina ko fansa ko wani abu ko darakta ko makamantan haka ba. Ba 'yan kasuwa ne da suke sa ran a ba su kwangila. Sai da aka yayi gari har malamai, wani malamin za a kai mai galan ɗin tanki guda uku ne masallacin shi, wani malamin da duma za a je a kai mishi ta liman kawai, wani malamin advisor za a ɗauka a bashi, wani za a mai alƙawarin kujerar hajji ne. Wannan yasa suka koma
suna goyon baya suna nuna kauna ga kafirai suka rabu da mu'minai. Wannan abin sai da ya zama bai tsaya akan malamai din ba, hatta sarakuna da ake cewa ba ruwansu da harkar siyasa sai da suka waye gari suna nuna kaunarsu ga waɗanda suke kafirai ne ba musulmi ba, don me suna neman izza suna neman ɗaukaka. Sarki kaza an rusa fada shi ana gyara mai, sarki kaza masallacin ƙofar gidanshi ake gyara mai, wani sarkin ma saboda mutuwar zuciya tifa biyar ce ta yashi za a kawo a baje a ƙofar fada shi, tifa biyar da duka ba ta wuce naira 50,000 ba, amma akan haka ne zai koma ya samu matsala shi da mutanen shi, jama'a shi su wulakanta shi su mishi kallon banza, saboda ne saboda ya koma ya takhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin, ya koma yana nuna kaunar shi ga kafirai ya rabu da mu'minai, don me? Saboda neman girma, girma a wurin Allah yake. 1914 turawan mulkin mallaka suka zo suka cire sarkin Zazzau Alu ɗan Sidi a nan Zaria, amma me dalilin cire shi? Saboda sun nemi ya bada fili a cikin garin Zaria za a yi church, sai ce a doka wadda ta yi establishing Zaria ita ce doka ta shari'ar musulunci, ita ta kafa garin Zaria, ita wannan dokar ta ce duk garin da musulunci ya riga ya shiga to ba a yin wani wurin ibada wanda ba na musulunci ba, ya buɗe ya karanta musu. Aka koma lokacin da Maluga yana lakwaje aka kai mishi takarda aka karanta mishi aka fassara mishi tun da Larabci a Lutsan Sidi ya rubuta ta. Gwamna Lugga ya sa aka aiko da jawabi na gargaɗi a kan idan a Lutsan Sidi bai bari an yi coci a cikin garin Zaria ba to za a cire shi kuma za a wulakanta shi kuma za a zo a yaƙi ƙasar Zazzau. Wannan abin ya faru a cikin watan azumi a 1914. Shi ne sarkin Zazzau Alu ɗan Sidi a cikin tafsiran shi da yake yi da karatun ashifa da yake a nan fada da duk jawabai kaf wannan azumin ya shayi ta musu rabbi, ranar sallah sai ga shi da doguwar takarda ya rubuta huɗubar idi ya zo ya tsaya ya kacce-kacce da tura mulkin mallaka ya ce kuma yana jiransu, ya ce amma ba za a yi coci a cikin garin Zaria ba. Shi ne suka zo suka kama shi suka kai shi lakwaje can suka ɗaure shi, amma fa cocin da ba ta yi ba kenan har yau a cikin garin Zaria. Shi ne da aka tashi aka challa su can bayan dutse kufaina, dalilin wannan coci ta yusa aka kenan. Yanzu wannan abin da sarkin Zazzau ko ya yi ko ba ya yi ba zai mutu ko ba zai mutu ba, gashi ya mutu kuma, amma izza fa da ɗaukaka ya same ta. Tunda ya yi wannan rufa-rufafa har yau da an samu coci a cikin garin Zaria da take ƙasar musulunci ce, musulunci ya kafu a ƙasar, ba yana da zunubin duk ɓarnar da za a wurin, amma har duniya ta tashi Allah zai ba shi ladan kare mutuncin musulunci. Sai za ka daina tunanin wai in ka bi su za su baka kaza za su baka kaza, kai da kake da Allah ai kai baka da talauci, kai baka da kaskanci, baka wulakanta da tunda kana da Allah. Shine Allah yake cewa wa qad nazzala alaykum fil kitabi an idza sami'tum ayati llahi, yace a halin kuwa an saukar muku da ayoyin Allah a cikin littafin Allah akan cewa su waɗannan munafikai idan ainihin wato suka ji ku kuna karatun ayoyin Allah yukfaru biha, sai kaga suna kafircewa ayoyin, wa yustahza'u biha, suna ayoyin Allah izgilanci, wato an saukar muku da cewa munafikai da zaran sun ji ku kuna karatun ayoyin Allah ko kuna sauraron ayoyin Allah sai su rinka kafirci suna izgilanci sai Allah yace fala taqulu ma'ahum ya ku mu'mine kar ku sake zama da munafikai da suke kafirce wa ayoyin Allah kar ku sake zama da munafikai da suke wa ayoyin Allah izgilanci sai ga wani lokacin kun fito lectures ne ana dan hutawa cikin dattawa da ke aiki a university sai ka ga wani dattijo da rayan sai ka ga wani dattijo da charbi sai ka ga wani kafiri kana zaune a wurin sai ce maka Abdullahi Abdullahi look at your father hey, hey, hey. Sai maka dariya to miki karancin abin da zaka iya a wurin Allah yace kar ka zauna tashi ka bar wurin tunda ana izgilanci da wani abu na musulunci amma kuma ka ci gaba da zama a wurin ba za ka iya duba baki kai mai rabbi ba to wannan ka wulakanta addinin musulunci raunin imani ya bayyana gare ka hatta ya khudu fi hadithin ghayru ce sai dai in sun koma wata magana sun rabu da wannan ta izgilancin sannan ka iya zama a wurin innakum idan mithluhum idan har ka ki tashi ana cin mutuncin musulunci a wuri ana musulunci izgilanci ana kafircewa ayoyin Allah Allah yace shikenan kun zama irin su ba ka kai musulmi ne kai mu'mini ne to bai halatta ka zauna inda ake kafircewa ayoyin Allah ba bai halatta ka zauna inda ake wa ayoyin Allah izgilanci ba sai Allah yace inna Allah jami'ul munafiqin wal kafirin fi jahannama jami'a Allah zai tattara munafikai da kafirai baki ɗayan su a wutar jahannama dan ba bambanci wannan kafiri ne wanda ya fito ya bayyana kafirci karara wannan kafiri ne wanda ya koye kafirci a zuciyar shi amma kuma gabobin shi da bakin shi na izgilanci ga addinin musulunci dan haka dukkanin munafiki kafiri ne wuta dai Allah zai hada su to sai dai kadai daga cikin munafikai akwai nau'in munafiki amma ba munafiki ne na zuci ba munafiki ne na aiki duk maganar da zai sai yayi ƙarya duk sanda aka bashi amana sai ya ci duk sanda aka yi alƙawari da shi sai ya saba to waɗannan ayyukan ayyuka ne na munafikai munafikai ne ke cin amana munafikai ke saba alƙawari munafikai su ke ƙarya to in musulmi ya ɗauki waɗannan ɗabi'un suka zama ɗabi'un shi ku kiyaye to ya zama munafiki amma a aikace amma munafikin da yanzu ake magana wanda munafinci zai dawwamar da shi a wutar jahannama shine wanda yake kin Allah a cikin zuciyar shi yake kafircewa Allah a zuciyar shi duk abin da aka faɗa kuma na musulunci sai ya izgilanci kuna mana fankokin nan da Allah a lokacin da Abdullahi dan Ubay dan Salul Ubay dan Salul ba shi da lafiya sai dan shi mu'mini ne Abdullahi sai ya je ya samu Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da Allah manzo Allah ka samu ruwa ka tofa addu'a a ciki in kai wa baba na ya sha dan shafa a jiki mai yiwa ba zai dan samu sauki ko kun fahimta ma'ana yayin manzon Allah abu ne mai albarka manzon Allah yayi addu'a a ruwa ya tofa manzon Allah sai ya dubi wannan dan mutumin kirki ne amma uban in wata matsala da manzon Allah ya shiga a rayuwar shi a Madina da hannun uban uban shi ya jagorancin aka yi matan manzon Allah Aisha kazafi uban shi ne ya jawo kafiran duniya a zo a kewaye Madina a yaƙi manzon Allah a wulakanta shi idan za a tafi yaƙi shi uban shi ke tattara jama'ar shi munafikai ya ce ku yi baya baya in kun ga sun yi nasara mu shiga a ci ganima da mu in ta kwale mun jure mu ne a gaba in aka dawo Madina kuma sai ya ce mu tsaya a baya saboda mu san yau da wanne makircin za mu shiga kaf rayuwar shi uban abin da ya kare ne wa manzon Allah kenan yau sai Allah ya kama shi da cuta da rashin lafiya sai ya kwanta. Ai ya kamata ka ce jikin shi yayi la'asar, ya kamata ya fadida dan shi mutumin kirki ne yake manzo Allah ka mahaifina addu'a a ruwan kai mai ya sha ya shafa ko zai samu sauki. Annabi ya samu ruwa ya addu'a sallallahu alaihi wasallam ya ba wannan tafi kai wa mahaifinka da ya kawo wa mahaifin ya ce baba gashi, sai ce menene wannan, sai ce manzo Allah ne ya addu'a a ruwa mai albarka ka sha. Sai watsa wa yaron ya ce ka kawo min fitsarin uwarka bai fi ba, don maka kawo fitsarin uwarka da ka kawo wannan. Yanzu ka ga wannan makiyin manzon Allah ne, ruwa manzon Allah ya addu'a a ciki. Ba wannan da alwala manzon Allah yana yi tara ruwan suke suna sha suna shafawa suna tabarruki balle ruwan da ya tofi a ciki. Barira balwa ce ta Sayyida Aisha, annabi ya yi fitsari a wani kwano ko wata roba da daddare don ya waye, sai ce wa baiwar ta fice ɗauki roban nan a ƙarƙashin gado akwai fitsari ki je ki zuba, da ta ɗauka sai ta tsuguna sai ta shanye wannan ainihin ruwa sai ta shanye wannan fitsari. Kun fahimta ba? Da ta fito sai manzo Allah ya ga ƙoƙo ba komai, ya ce a ina fitsarin, sai ta ce ai na shanye, sai ce ki je wuta ba za ta ci ki ba. Kin samu rahama tun a nan duniya fitsarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam tasha shi kenan wuta ba za ta ci ta ba. Dan muriya da annabi ya addu'a a ciki mai albarka, amma ya watsa wadan ya faɗi bakar magana. To waɗannan mutane munafikai ne, ba sa kaunar Allah, ba sa kaunar manzon Allah tun daga zuci har baki. Amma abin da ya faru, sun shigo musulunci ne don su samu kariya, saboda ana dabda za a nada mishi sarauta a Madina. Sai manzon Allah ya zo a matsayin mai hijira da shi da jama'a, shi kenan sai mutane suka ce wacce sarauta ta rage, kuma ga babban shugaba ya zo daga Allah ya shiga a nada sarkin gargajiya kuma a gari. To sai ya ga cewa idan ya tsaya ya fada da musulunci a waje, to abin da zai mai kyau ba. Sai ya ga bari ya shigo, shi ne ya shigo har ya mutu makirci yake. Amma da yake manzon Allah annabin rahma ne sallallahu alaihi wa alihi wasallam, baki daya duniyan nan kaf har ta tashi rahmar manzon Allah ce za a ci sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qur'ani da kake gani rahma ce daga Allah, yadda manzon Allah ya zo da ita. Wannan rahmaniya ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, da mutumin nan ya kwanta ya mutu, amma fa annabi yana da labarin mutumin nan an kai mai ruwa, da annabi ya addu'a ya watsa wa dan ya faɗi wannan bakan magana. Amma da dan ya dawo ya ce, to ya manzon Allah ka yi haƙuri ne, rigarka da kake sawa a jiki, jamfa wadda kake mannuwa da jikinka, ka daure ka bani in je in yi wa mahaifina likafani ko zai samu sauki. Sai manzo Allah ya dauka ya ba dan. Manzo Allah ya yi haka don ya girmama dan, ya mutunta dan. Sannan kuma shi ma wannan mutum, duk da munafincin shi, kawun manzon Allah Hamza da ya rasu, shi ya kawo likafani ya ba manzon Allah. Sai manzon Allah ya ga to ya ba kyauta tukuici, nayi mai ayyayi min al ya taba min alheri. Sai manzo Allah ya dauka, sannan ga darajar dan, dan ya je ya wanke uban, ya lullube shi a likafanin, ya gyara shi a makara. Sai zai ce manzo Allah karka ka bi da bude, baba na ka zo ka tsaya akan gawar shi, kai mishi sallah, kai mai addu'a, kuma ka daure ka raka mu makabarta, mu je a rufe shi, ka tsaya akan kabarin shi, ka roƙan mai Allah ko ya samu sauki. Sai manzo Allah ya ce ba laifi, sai suka tafi. Aka je aka yi sallah, aka je aka tsaya aka yi addu'a a kabari, annabi na juyowa sai da ayoyin Qur'ani sun sauka, wala taqum ala ahadi wala tusalli ala ahadi minhum mata abada wala taqum ala qabri innahum kafaru billahi wa bi rasulihi wa matu wa hum fasiqin. Allah ya ce wa annabi, daga yau kar ka sake yi wa ɗaya daga cikin su sallah, daga yau kar ka sake tsayawa a kabarin wanda daga cikin su kai mai addu'a. Waɗannan mutanen sun kafirce wa Allah, sun kafirce wa manzon Allah, sun mutu suna fasikai mutanen banza.
wannan shine matsayin munafikai fa jama'a. Annabin rahama ya tsaya yayi maka sallah, Allah ya ce yayi rejecting sallah, ya ki karbanta, ya janye ta, a ce kuma kada ya sake maka. Wani irin laifi ne wannan? To amma matakin farko na wannan laifin shine ne, ina son ku kalli ayoyin nan da kyau. Matakin farko na laifin munafinci shine ka ɗauki kafirai matsiya Allah su zama masoyanka, saboda neman mukami, saboda neman daraja, saboda neman kuɗi. Kenan karka ɗauka waɗannan siffofin fa sai waɗancan kafiran ne, a'a sai waɗancan munafiƙan. Ko a yau ga musulmi ka ƙi musulmi ka koma wa kafiri, to Allah maɗaukakin sarki ya kiyaye. Waɗannan su ne ayoyi na 138 har zuwa 140 a cikin suratul Nisa. Malam ya ce wa inni la ujibu min tilka al-izza al-imaniyya allati badat jaliyatan li saharati fir'aun. Malam ya ce ni ina sha'awar wata irin ɗaukaka da buwaya ta imani wadda ƙarara ta bayyana ga waɗannan 'yan sihiri na fir'auna. Ja'uni nasiru na fir'aun, sun zo ne don su taimaki fir'auna. Wa yu'adu na Musa alayhi salam, su yi gaba da annabi Musa. Tarihin annabi Musa, annabi Musa alayhi salatu wassalam an haife shi a tsakiyar wata wani bala'i da ya samu dangin shi bani Isra'il. Shine fir'auna 'yan tsibbi sun duba sun gaya mai, an buga ƙasa an gaya mai cewa mulkin shi da ajalin shi zai zo ƙarshe ne ta hanyar wani ɗa namiji da za a haifa cikin bani Isra'ila. Shi kuma dama lokacin yana kashe bani Isra'ila, yana wulakanta su. Sai ce to yanzu abin da za a yi, duk wata mata da take da ciki cikin bani Isra'ila a je a aje mata bafade har sai ta haihu. Sai da aka duk gidan bani Isra'ila da ake da mace mai ciki sai a aje bafadan Fir'auna. Haka zai zo tun safe har dare, wani ya zo ya karɓi aiki tun dare har wayewar gari ana jiran ta haihu. Tana haihuwa namiji ne sai a ɗauka sai a je a yanka shi. Idan mace ce kuma in ta girma sai a mai da ita kuyanga. Haka aka rinƙa bani Isra'ila irin wannan musiba. Ƙasƙanci da wahala ya ishe su. Amma 'yan tsibbin ka suna gaya wa Fir'auna duk ka gama wannan abin da za ka yi, mutuwarka da mulkinka za su zo ƙarshe a hannun wani da za a haifa cikin bani Isra'ila. Shikenan, da mahaifiyar annabi Musa ta haifi ɗan, sai Allah ya mata wahayi, ta lulluɓe shi, ta samu akwati ta saka shi, sai ta je ta saka shi a wannan kogi na Nil. Bayan Fir'auna kuma suka zo suka tsinci wannan akwati, aka je aka ɗauka mai ke ciki ana duba, sai aka ga jariri ne. Ana zuwa da shi aka kawo shi gidan Fir'auna. Fir'auna sai ya ce a wato wata ta haifi ɗanta ne ta koye kaza 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 kaza, to a hallaka shi. Sai Asiya matar Fir'auna sai ta ce a tun da nake da kai ban taɓa haihuwa ba, Allah ya kawo mana jariri sabuwar haihuwa gida, ka ce za ka kashe ai wannan nawa ne. Ce a ai ba za ta yi ba. Sai ta fushi, to ya jarabtu da santa shi kenan. Sai ce to approved, a bashi, aka bashi. To kuma yaro duk inda aka kawo mai sha da nono sai ya ki, har sai da aka nemo uwar shi da ta je tana bashi nono ya karba. Yanzu kuma sai aka samu mata gida na musamman a cikin fada Fir'auna. Kaji inda Allah yake aiki, madadin za ta zauna tana shayar da shi a ɓoye, babu albashi, ba abinci mai diet da yanzu yau a gidan Fir'auna, a gidan gwamnati, a cikin aminci, ko harara ba ka isa harari yaron ba, don na Fir'auna ne yanzu. Ya ci mai kyau, ya sha mai kyau, ko shi ta ci mai kyau, ta sha mai kyau. Kaji yadda Allah yake aiki. Shi yasa duk sanda kake mulki kake zalunci, abin da ka fi komai tsoro shi zai kawo ƙarshen mulkinka. Ma makircin da kake shiryawa akan ka kauce wa duk wani abu shi ne karkare mulkin ka. Wancan sarkin da muka fadi da zuwa sarkin Kano Abdullahi, ai sarkin Maguzawa na karshe na Kano ko kuma fajirin sarki na karshe na Kano, duba aka yi mai aka ce wani yaro da fulatani zai wuce da safe ta gaban fadarka shi ne zai hau kujeranka in ka mutu. Sai fito ya zauna ta gaban fadar, sai ga Abdullahi ya zo wucewa da risala zai je daukan karatu. Sai kira shi ce in na sake ganin ka a wurin nan sai ne maka kaza. Abdullahi ya bashi hakuri, kashe gari ba sai canza hanya ba, sai canza hanya sai ya biyo ta bayan fada. Yanzu da zaka ce titin Mandawari kenan na yanzu, sai ya biyo ta nan, sai sake koma wurin yan tsubushi. Sarkin ya ce su duba mishi, sai aka ce wanda duka haɗu da shi gobe da safe fitowarka ta farko shi zai gaji mulkin kujerarka. Yana fitowa kuma sai tsautsayi ya kawo shi bayan fada, sai ga Abdullahi shi kuma ya guji waccan hanya ta jiya, sai suka haɗe. Duk ya gama kewaye-kewayen kuma Abdullahi ne ya hau kujerar. Saboda haka Fir'auna abin da ya same shi kenan, duk ya gama kewaye-kewayen shi ƙarshe Annabi Musa alaihi salatu wassalam shi ne sanadin mutuwar shi. To me ya faru a lokacin da Annabi Musa ya fara wa'azi? Sai Fir'auna ya kira shi ya nemi shi gori. Alam rabbika fina walida, ba nan muka rene ka ba tun kana dan mutsuni? Wa fa'alta fa'alataka allati fa'alta wa anta minal kafirin, duk kurince ka a nan gaban mu kai yau za ka yi mana tawaye? Annabi Musa ya ce eh, fa'altuha idan wa ana min al-balli, duk wannan kurince ai ba mu da wayo na yi ta, ina yaro ne. Duk abin da yaro ne ba mu ba matsala, ko irin Allah ko irin mutane, sai a ce rabu da shi yaro ne, bai da hankali. Saboda haka ƙarshe Fir'auna sai ya fahimci Annabi Musa ya zo da saƙo ne daga Allah. Ina Allah ka yake ya Musa? Ya ce Allah shi na sama. Sai Fir'auna ya ce ya Haman ibn Lisan la'alli ablugh al-asbab asbab as-samawati wa attala ila ilahi Musa wa inni la'azunnuhu kadhiba, yace ka gina min bene in taka in je can sama leka anga Annabi Musa ina Allah na shi ke. To da tafiya sai tafiya ran nan sai Fir'auna, don abinda nake so ka gane fa, yanzu shi Annabi Musa ya zo gidan Fir'auna ba fa bakon gida ya zo ba, ba sai ya cika fam ba, gidan su ne shiga zai yi. Kaji inda matsalar take, in ya zo shiga yake yi. Sai da haka kaga da sai an cika fam ne, sai a ce a yaron nan ne mara kunya, sai ce kada ku shigo, kada ya shigo, amma in ya zo kawai shiga zai yi. Sai da haka kullum ya shiga to gaban Fir'auna zai je. To yau kuma ga ni na zo, to me ka zo da shi? Shi ne in kunta ji'ita bi ayatin fa'ati biha, in akwai wata aya da za ta nuna Allah ne ya aiko ka, ka zo da ita. Sai Annabi Musa ya jefar da sandan shi, sai sanda ta zama miciji. To Fir'auna filosofa ne, ya iya wayau, da ya juya ya juya sai ya ce ka wannan akwai babban matsafi, don ya ɗauki hankalin jama'a cewa wannan tsafi ne, wannan rufa'ida ne. Sai ce muna da masu tsafi, muna da masu rufa'ida, muna da 'yan sihiri. Sai ce a tafi duk garin nan, duk inda 'yan sihiri suke, da masu dabo da masu rufa'ido, da duk kowa ya zo. Shi ne aka ce da aka je ana ta yawon nema, aka je aka samu wani ƙasaitaccen ɗan sihiri, sai ce ya tsufa ba zai iya zuwa ba, amma sai turo ɗashi. Yace wa ƴar, in kika je wurin wannan mutumi kafin a fara muƙabala, in kika same shi yana bacci, ki ƙoƙarin sace mai wani abu. In har kika iya sace abin da ke tare da shi yana bacci, to ki shiga muƙabalar. Maƙaryaci ne, ba Annabi ba ne. Amma in kika je za ki saci wani abu nashi yana bacci, kika ga ya riƙe abin shi, to Annabi ne, ki dawo gida. Sai da aka yana tana zuwa, sai ta samu Annabi Musa yana bacci da sandan shi a gaba. sadan sadan take shi za ta fara sanda sai dafa a bar shi shikenan sai ta hado kayan su na tsafi da bayi ai ba da yadda ka faɗi abin haka ne sai to kin ga mun zauna lafiya ba za mu kwashi kunya a hannu ba su kuma waɗannan sai suka shiga da suka shiga shikenan to annabi Musa nunanaka aka sa rana sai ce a ku za ku fara nuna ni ta na gada na hafa da kan kowa gani ku fara yi mu gani wannan ya zo da igiya yayyayi ya jefar da ita wannan ya kowa duk suka gama abubuwansu igiyoyi ne ga su nan suka zama macizai amma Allah ya ce saharu a ayyunan nas wastarhabuhum wa ja'u bi sihrin azim igiyoyin da suka jefar suna nan a igiyoyinsu amma idan mutane suka sihirce sai mutane suke ganin igiyoyin macizai ne shine da yake yake kira rufa'ido sai a jefar da igiya sai ga tabarin maciji ba za ka ce bismillah ka danki macijin sai ka ga igiyar banza ce a hannunka ba maciji bane idan ka aka sihirce ko kuma ka shafi idan ka ce bismillah haka kana buda sai ka ga igiya ce to irin haka ne su yi dan haka annabi Musa da ya jefar da sandar shi da sunan Allah su da sunan Fir'auna suka jefar sai ga katuwar mutijiya ta taho tana haɗiƙuwa waɗannan nasu da ta gama haɗiƙuwa sai ta faru sai ta fara kai to sai Fir'auna hankalin shi ya tashi don duk manyan ƴan sihirin nashi to an gama ƙure su to ƴan sihirin nan suna ganin haka me zai faru sai suka fadi suka sujuda to abinda malam ke son ya ce kaga anan da suka tashi bayyana imaninsu ba su yi shiru Fir'auna ya sallame su daga baya su je su musulunta ba abinda yake nufi idan imani ya tafarfasa a zuciyarka ba ka ɓoye shi don haka kawai a nan take sai suka bayyana shi ne wannan malami mai littafi ne yake cewa na yi sha'awar irin wannan ƙarfin imani nasu ja'u yunasiruna fir'auna sun zo ne don su taimaki fir'auna wa yu'aduna musa su yi ƙiyayya da annabi musa alayhi salam falamma ja'a as-saharatu qalu li fir'auna da ƴan sihirin suka zo sai da suka yi fir'auna sharadi suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibu to ranka ya dade yace dai in mun yi nasara za a dan bamu wani abu ba kawai mun zo ne kawai aikin banza ba saboda sun san sarakunan gargajiya galibi a galibai ne cuta ce da su in gama fasaha ta kuma kawai ka cuce ni in tashin tafi ranka ya dade akwai dai dan wani hasafi sai Fir'auna yace a qala na'am yace ayo kware da gaske mana wa innakum lamina al-muqarrabina wa ai ku kuna kusa da mu ku ɗan kusa ne za ku zama na dama da sarki ka gani ko kun fahimta jama'a saboda su sun san yadda sarakunan suke za ka zo ka gama duk abin da za ka gama sai a ce to sarki ya gaishe ka tashi ka tafi dan taka yo ai ba da su aka ce ce ba dan haka sai suka ce a inna lana la ajran in kunna nahnu al-ghalibina ranka ya dade akwai dai wani hasafi ko in muka yi nasara yace kware da gaske za a jawo ku kusa da fada kaji fa yo fada ma dan irin ta Fir'auna ce idan fadoji ne irin yanzu an matso da kai kusa da fada matsala ne karacin ka za a yi ba fada da take da treasury a yanzu ba ko kuma fada ba wata ministry ba farasatul a karkashin wata fada ai yanzu ne kace ka matsa kusa da fada matsala ta same ka ne domin fadojin ba komai bane parasite ne kawai ko kun fahimta ina son ku gane karatun ne da kyau fadar Fir'auna da Fir'auna yake a za ku zama na kusa da fada saboda akwai naiku a fadar ne kai yanzu ka je kai wa wani sarki hukuya na ƴarshi to a kawo ladan a baka ka sa aljihu kafin ka fara jan ayoyinka in ka gama sai a ga ai to ustazi mai yankakken wanda sarki ya gaishe ka in ko ne zai ka tashi ka tafi in kuma aka ce to shi ke ne yanzu kai ka zama na fada to me a fada don ka zo za ka samu ba wata takarda yau a duniya da za a yi maka signing a fada ta tafi gwamnati ta zama approved ko fili ka siya a hannun district da ke Najeriya Allah ka yi ganganci Allah wannan haka yake duk inda ka ga wata takarda an sa ni sarki wa ne na sa hannu aka sa wani stamp na ƙarya
wallahi takaddar jarida ta fita daraja. Gwamna ne kadai yake da alfarman ya sani CFO na fili. Ai da dole yayi musuwa. Ai in ka ci Allah sai Allah ya dora maka wani kare. Ya rinka haushi a kunnanka. Ina fata an gane. Shine Fir'auna yake eh a kuna kusa da fada. Kaga tunda fada Fir'auna akwai mai ko. Malam yake lakin lamma alqaw ibalahum wa isiyahum thumma arafu alhaq. Sai dai da suka jefar da waɗannan igiyoyi nasu da sandunan su suka zama mucizai. Annabi Musa ya jefar da tashi ta zama mucijiya ta hadiye tasu sai kuma sai suka ga gaskiya. Wa amanu bihi. Suka yi imani da Annabi Musa. Hal asbahu mu'minina du'afa. Sun waye gari sun zama musulmi masu rauni yadda ba sa bayyana imanin su. Malam yace la bal qalu alhaq. Sai suka faɗi gaskiya nan take. Allah yake kun biya saharatu sajidina. Sai waɗannan ƴan sihiri suka faɗi suka yi sujuda. To tambaya nan me yasa Allah ya kira su da ƴan sihiri bayan sun tuba? Malamai suka ce amsar shi guda biyu. Amsar farko ita ce Allah ya kira su da ƴan sihiri ne a matsayin da suka zo kenan. In ba a ci gaba da kiran su da haka ba za ka gane su yaye ba. Amsa ta biyu ita ce Allah madaukakin sarki a san da ya kira su da wannan sunan ba su riga sun bayyana imanin ba. Dan sai bayan da suka ainihin yi wannan ayin sujudar tukuna sannan ne suka bayyana imani. Dan haka a halin farko kamar ma ba a san me za su yi ba. Dan haka da aka tashi babu labari sai aka ce fa'uqiya saharatu sajidina. Sai waɗannan ƴan sihiri suka faɗi suna masu sujuda. Kalu suka ce amanna bi rabbil alamin. Mun yadda da Allah ubangijin talikai. To Fir'auna ma yana da awar cewa shi ne ubangijin talikai. Dan kada Fir'auna ya tsammaci da shi ne sai suka yi marmaza suka ce rabbi Musa wa Haruna. Ubangijin nan na Musa da Haruna. To a lokacin ne Fir'auna ya gane ashe ba da ni suke ba. Kala sai ya ce amantu lahu qabla an a'zana lakum. Yanzu nan kuka yadda da shi Musa kafin ba ku izini. Innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihra. To dama shi ne babban malamin ku da ya koya muku. Ha? Fir'auna kai ka gayyato su malaman ka ne, kai ka ba su abinci, kai ka ba su mafarki, ina suka haɗu da Annabi Musa. Amma duk wannan kawar da gaskiya ne, ana kokarin a bayyana ƙarya. Falasaufa ta'lamuna. Ce ba ku san abin da zan yi muku. Yanzu gargadi kenan. Gargadi kenan. Za ku ga yadda zan yi muku. Kuna bakin nawa, ku yi imani da shi, to dama shi ne babban ku haɗa baki kuka yi. Ni za ku yi conspiracy, ni za ku yi kaza kaza, la uqatti anna aydiyakum. Sai na dadda tsaye hannayenku wa arjulakum da kafafuwanku min khilafin. A datse kafar hagu sai a haɗa da hannun dama a datse. Sai zama hannun hagu a datse, kafar hagu a datse. Haka yace zai dama yayi musu irin wannan crossing din. Ina fata an gane. Wala usallibannakum ajma'ina. Sannan dukkan ku sai na tsure ku. Abinda yake nufi abin nan sun shine crucifixion. Ma'ana zan sa ku akan ice a gicciye ku haka, a kakkafe ku, a harbe ku, ko kuma a bar ku sai kun mutu a haka. Yace duk sai na yi muku haka. Malam yace haddadahum bi annahu sayaqta'u aydiyahum wa arjulahum. Ya gargade su, yana firgita su da cewa zai datse musu hannaye da kafafu.